da wani ke cewa akarma kallahu fa da masbuka mashkuran bi salawati ala muhammad wa ali muhammad
بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم مصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى وعلى آل طيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في أرض صاحب الأسر والزمان أرواحنا له فداء insha Allah al-azim da yake lokaci ya kure kuma ko in sa abubuwan da ke gaban mu a gurguje zan dan tunatar da mu yan sabubuwa kalilan na farko dai muna godiya ga Allah ta'ala da ya maimaita mana wannan taro namu mun yi shi yan irin sa bara da bara wancan da wancan ma shi kamar wannan karo shekara na kamar hudu kenan a jere muna irin wannan taro na maulidin fulani hasata to kuma bana wannan karin ya dan sami dan tangarda kadan na farko mun saba akan ranar 18 ne to sai zamana 18 din ta fado juma'a da ainihin ran juma'a muke da dole mun tashi tunda babba kun bayar za a zauna ana sallar juma'a ana kuma ana wasa saboda haka ne sai aka ga cewa ya kamata a daga ne a maishe shi asabat to daga shi da maishe shi asabat din ya sa da yake cikin ƙwararren lokaci ne da yawa sun zo da hankoron ranar 18 za a yi da wasu ma har sun wo shatan motoci a kan za su zo ne su kwana kashe gari su koma saboda haka ko da suka zo maulidin shekarun jiya kuma aka ce musu na fulani sai asabat su alhali sun wo riga sun yi shiri da motoci a kan cewa za a koma kashe gari sai suka koma ɗin ya zama bai don haka ya rage yawan waɗanda da ba don sauyin nan ba da suna na biyu kuma nima akwai ɗansu hakimai a nan ƙasar zaria da na nuna musu taron maulidi ɗin nan suka abin ya ba su sha'awar na musu hotuna na kuma ce musu za mu gayyace su su zo su halarci wannan to kuma suka yi alƙawarin insha Allah da su za a yi sai ya zama kuma yau asabar yanzu kuma ana biki a fada sau da ka yanzu duk wani haikimi ba dama ya bari ya zo taron boli don haka kuma shi ma ya sake rage mana yawan mutane don haka dai ainihin wato haka abin ya zo sai ya zama na gashi nan dai ya zama an sami kamar dan ci baya kaɗan domin kamar na bara ya dan fi yawa da ma armashi sai dai a bana na ga an ƙarfafa batun yaran fudiya wanda ainihin a bara kamar yan fudiya ɗaya ne rak suka yi fareti har ma a lokacin shi to muna fatan mu ga ƙarin makarantu irin wannan to yanzu mun ga ƙarin makarantu daban-daban da suka zo suka yi wa wannan fareti har da irin wani fareti wanda na fulani ne kawai to ainihin insha Allah al-azim muna fata kuma wani janibi wanda na faɗi a wancan karin nake cewa ina fata ya zama an sami kuma makarantun haddan alƙur'ani na yara shi na yara fulani a rugage shi ma a fara ganin cewa yara a rugage suna da alƙur'ani a kawo kansu saboda yana da sauƙi ga gare su su haddace alƙur'ani domin a yayin da suke kiwonsu kawai sai su yi ta karatunsu kawai ainihin zai sauƙan abu ne aka fara da ba yara tarbiyya nan da nan sai ka gaso yanzu ana iya ganin ko da daga ɗan abin da suka gwada mana nan mun ga cikin gajeren lokaci irin da suka nuna waɗansu abubuwa wanda yake karatunsa an san ya yi nisa sun san janibin alƙur'ani sun san janibin hadisai kuma gashi kuma sun san waɗansu abubuwa na wannan lokaci to insha Allah al-azim al'amarin bafin latani wanda yanzu ake ta hujumi a kansa a wurare daban-daban da can an ɗauke shi kamar mutumin daji ne kuma kamar bai da wayau kuma wannan ba wani abu ne illa sakamakon ci baya domin kuwa ai tarihi ba haka ya nuna ba na'am bafin latani yana kiwo kiwon nan yasa yana zauna a daji lazim ne ya zauna a daji sakamakon zaman shi a daji din ne ya zama ya rike wa'ansu abubuwa wanda al'umma ke amfana daga cikin abin daga cikin wannan haka kiwon da yake wanda yake shike samar da abubuwa da daman gaske tun daga nama nono da duk abin da ake amfana da shi daga kiwon da yake wanda yake da ba don haka nan ba ba ainihin za a samu wannan ba a wa'ansu wurare ana ya kamata ne zama an kula da shi amma mu anan kun ga yadda halin da al'umma take a ciki ba mu da hukuma ko da hukuma ma ba ta damu da al'umma bane a kasar Iran akwai waɗansu nau'in mutane wanda suka kai kama da Fulani makiyaya to ainihin har suna da shi Sayyid Khamenei yana da mai bashi shawara a kansu musamman kuma su ana biye da su ne a inda duk suka yada zango a yi masu makaranta da asibiti da komi da komi da suke bukata kuma ba a ce masu ku zauna nan ba a ce masu ku tashi su suke ganin daman inda za su je a ta ina za ku bi a ce su ce za su bi ta wuri kaza ne a je a yi musu gada a kan kogi na wucin gadi in an sun wuce a ɗeba gada ɗin inda suka ga daman suka zauna nan za a bi su da makaranta da komi da suke bukata saboda su rayuwansu ba zai yiwu kai ka ce musu kai kaza ko ku bar kaza ba na ga wani fim da aka yi a Iraniyawa suka yi a kan zamanin sha wanda lokacin da turawan ingilishi suka zo su gindaya bututu na mai zuwa wani wuri sai suka ce ba su son makiyaya su gilma ta wannan wurin sai aka tsare duk makiyaya aka hana su tashi daga zangonin da suka zauna to sai ya zama sun takura ba kaɗan ba saboda su ainihin bisa ɗabi'an sana'ansu dole ne yau ana nan gobe ana can suna bibiyan ina ne za su ya kamata su yada zango inda yake da ruwa da ciyawa in kuma ya karanta su tashi su yi gaba haka suke yi sannan kuma zuwa ƙarshe su dawo can inda suka je kamar yadda suke al'adarsu daga nan sukan buga su yi kudu sannan kuma su dawo arewa su koma mashekari inda suka ɗauka garinsu duk mutane sun ɗauka kamar Fulani makiyaya ba su da gari ko wanda babban ladan ka tambaye shi ina garinku zai gaya maka garinsu yana da gari ko da kake gani yana tafiya yana kiwo amma da garinsu inda ya je gama tafiyan kiwo ya kai shi wani wuri zai koma gida inda ya ɗauka gida inda ainihin nan zai zauna har ya zuwa lokacin da ba har ya ma ya noma in ya yi girbi ya kintsa sannan ya sake fita kiwo to yana cewa su waɗannan yadda ake da aka takura su a lokacin sha to haka a wannan lokaci sai ya zama ba ana ce musu ne ina za ku je ba ana ce musu kai ku je wuri kaza ba ne ana tambayansu ne ina kuke son ku tafi su ce wuri kaza su ce a je a gyara hanya a cece mi su bi in sun yada zango a su ma a yada zango a nan in sun tashi a tashi haka ake musu to ba mu da wannan gatancin anan yanzu kun ga halin da ake ciki yanzu an koma kan bafin lasa ne an shiga dazuzzuka ana kashe-kashe da kwashe shanu da kashe Fulani har da kwashe 'ya'yansu da matansu wani abin takaici da aka ce a wajen birnin gwara ɗin da aka ce an taɓa kai wani hari ga wa'ansu har wata mata da goyo suka ganta tana da ƙuruciya suka fizge goyon suka ce ma mai gidanta wannan ɗanka ne ya ce suka wurga masa suka tafi da matar haka nan yanzu abin da ake kiran sannan kuma ana ainihin har ana kashe shanunsu ana zubawa a helicopter ana ɗagawa da su a yi sama da su kuma lallai mun san hukumar nan take domin wani lokaci wanda ake ce ma shugaban ƙasa ya ce wai waɗannan jiragen sama masu sauka-saukan unguli wai na Fulani ne makiyaya wai su ke ne shi sosai ya faɗa rere ce jiragen saman Fulani ne su suke wani aiki sai kuma ga wani gwamna shi kuma ya ce wai ai abin ma jita-jita ne ba wanda ya ga wani wata helicopter to ne za mu ɗauka kai gwamna ka ce ba helicopter mai gidanka ya ce akwai amma na Fulani ne to helicopter bafin latani ya sauko ya kashe shanun bafin latani ya zuba ya tafi da su zai wani zai ɗauki wannan to kuma dalilin da shiga dazuzzuka ɗin da ake ana hargitsa al'amari yana nufin kenan yanzu za a tilasta ma Fulani su watse kenan su koma gari kenan ainihin wannan ɗabi'a ta su ta zaman daji wanda ke shi ba kawai baya ga kiwo har wala ya taimaka wajen kiyaye kyawawan ɗabi'u don yanzu a gurruwa da birane ainihin al'adu na mutuwa ainihin yadda muke ganin sababbin birane da ake yi yanzu ainihin muka da cuta ya za a iya tarbiyyar yara irin wannan muhalli ya za a iya tarbiyyar yara wanda yake zaka ga makwabcinka ma baka san shi ba ko kuma wani irin addini ne daban ko wani irin yare daban makwabcinka ta dama da tagu ba wanda kuka haɗa komai da shi to yanzu abinda muka ɗauka mu a gari akwai mafita ta irin wannan rayuwa shine mu murƙa tattara yaranmu a wani muhalli a rika koyar da su darussa to a daji ko kaga lafiyar tunda dama dajin lafiyar su ne kawai su yi su to yanzu an shiga cikin dajin ana kai musu arari ana neman a tarwatsa su bil hasil ma za mu iya ganin yadda aka yi a jamhuriyar Afirka ta tsakiya wanda waɗansu mutane suka shigo ƙasar da sunan waisu musulmi ne waisu abalaka daga chadi da algeria suka yi kashe-kashe da ƙone-ƙone sai suka fita sai kuma aka kawwana waɗansu gungun mutane su kuma kiristoci suna bin musulmi galiban su fulani makiyaya suna kashewa wanda ke wuri ne wannan jamhuriya shaƙe take da fulani makiyaya don wuri ne wanda yake da'in man sarmadan akwai ruwa da ciyawa to yanzu haka ana ta tarwatsa su suna barin ƙasa kuma duk inda ka je mu kuma anan kazalik kaga ainihin kamar wani drama da wasu suka nuna anan cewa wasu fulani sun yi ƙaura daga wani wuri suka koma wani wuri sai suka samu nan ma ana ƙaura ne to yanzu a wurin wannan hali da aka da bakon latin ya sami kansa a ciki wanda yake maimakon ainihin bayan an dama gashi ya ida yaya aka ɗauke shi ballanta yanzu kuma gashi ya yi aka maishe shi yanzu ba shi da wani mafita sai asalinsa addinin nan shi ya ɗaukaka bakon latin Allah ta'ala ya bafin latani darajoji masu yawan gaske daga cikin darajojin da ya masa akwai hazaka mutanen da kuke ganinsu a dazuzzukan nan da za su sami dama da ba ƙaramin gwara za su aka fitar na masu ilimi ba saboda hazakan da Allah ya masu amma kuma shikenan ya tafi ba tare da dama ba dama ake bukata yanzu mutanen da suke da dama duka ga wanda kusa sai na kan ba da misali da marigayi Ayatullah Imam Al-Khumaini wanda aka ce yayi karatu wajen yayansa ne yayansa da yaga karatun yayi nasu ya fara karfi a ƙauyensu Khumaini din ƙauye ne to sai kawo shi garin karatu birnin Qum aka ce lokacin da yazo Qum Imam Khumaini bai da komai sai mayafinsa kaman gwado sai shimfiɗa rabi ya rufa da rabi to haka nan wannan da yake amma akwai inda ya je muhallin karatu ne to ko sai ya karatu sai ya zama babban malami saboda a muhallin karatu ya je to munan muhallin karatun ne aka rasa ga mutum da hazaƙa zai iya karatu amma ba muhallin karatu in aka ba shi dama zai iya yanzu irin kamar yadda ake yanzu ake gamin cewa ainihin wasu sukan kawo yara gari ainihin yaran kuma sai su yawaita a rasa yadda za a ɗauki ɗawainiyansu don ba mu san a raba yara da iyayensu wasu kuma suna jin tsoron kada zuwansu gari ya zama kuma shikenan sun bar daji kenan sun daina kiwo kenan to ba mu san kuma su daina kiwo ɗin ba mu san kuma su raba da iyaye muna son ya zama suna karatu ne kuma suna tare da iyayensu kuma al'adansu na nan komai nasu yana kuma suna da karatu ba ya zama kenan ya zama ainihin mutum zai bar gida ne gida ya bar shi ba ya zama yana gidan kuma yana da karatu abin da ya kamata kenan saboda haka wannan zai zama kenan akwai bukatar daga lokaci zuwa lokaci za a je makaranta kuma ya kamata kuma har wala makarantar ma ta bi mutane inda suke daidai gwargwado na'am in ka karatu ya yi nisa ya fi karfin ruga kaga sai wani ya je gaba kenan in ya je gaban kuma amma dole ya kasance yana tare da gida wannan kyawawan ɗabi'u ɗin lallai za su yi rayu ne idan muna tare idan muka warwatsu za su watse to yanzu kuma abinda ake hankoro kenan a raba mu da waɗannan kyawawan ɗabi'u shi bafin latani baya ga hazaƙan da Allah ya masa kuma ya yi masa waɗansu kyawawan ɗabi'o'i wanda yake su wa'annan dabi'o'in ba halitta bane, kyan halitta na jiki da Allah ya mawa falata ne da hazaka halitta ne, amma kyakkyawan dabi'a ba halitta bane, ba yana bin jini bane, tarbiya ne, koyan mutum ake yi. In mutum bai girma a inda ake koya masa sai ya zama bai da tarbiya ne, koda kana da jinin Fulani, in ka girma cikin waɗansu irin mutane wanda ba su da tarbiya ka zama irinsu, za a ganka ba da tarbiya, sai dai a ganka ce lallai fuskanka ba fulla sosai, amma ɗabi'a in kai wata ɗabi'a sai a ga wata ɗabi'an ka yi, to shi wa'annan kyawawan ɗabi'o'i irinsu kunya da girmama na gaba da zumunci, to wa'annan sai ana koyar da mutum ne. Na sha faɗa ne cewa kada manya su riƙa cewa yaran zamani, in ka ga yaran zamani akwai babban zamani, karka ce yaran zamani yanzu ba su kula da zumunci, to kai kuma karka zama babban zamani wanda ba ya tarbiyyar yara, yaushe ka ɗibi yaran ka je ka nuna musu danginsu, karka ce musu kai ka ɗauka don su iyayenka ne, kai ka girma ai kai ma tarbiyyar babanka ne, tarbiyyar babanka ne shi yasa kake da wannan tare da kai, karka ɗauka automatically zai bi iyayenka ne, sai an killace su an koya musu, in ba ka ba sai su girma babu wannan, saboda haka dole ne za a yi musu tarbiyya ne, za a koya musu kunya ne, in su an wani abu a ce a wannan ba kyau ba haka nan rashin kunya ne, mu ba mu gaji rashin kunya ba. Na Muhammad ya cewa kunyan mu fallata ne wa'insu kunya ɗin har ma ya yi tsanani, saboda haka a yi kunya ɗin daidai gwargwado wanda ya dace da shari'a. An gaya min labarin wai wata mafallata na ta zo irin tallan nono ɗin nan ta haihu, shi ne ta je wani gida wani cikin haihu ne ta sun koyar da kai, mu ga yaran sai ta ɗan kwance goyon haka sai suka ɗauka, to sai ta fita ai ba ta dawo ba, an bi ta da yaron ruga ne, wai ba ta zo ta ɗauki yaron, shi ta nan ta bar yaron. To ni ma irin wannan har akwai lokacin da ita mahaifiyata take bani wani labari, hankalina ya tashi dangane da labarin ta, na ji haushi, akwai babban wanmu sunansa Zubairu, ni na ɗauka yana jariri ne da su, ta ce ya wuce shekara ɗaya da yake bayan da ta tsufa ta fara faɗan sunan nake da za magana ba mata magana sun dangane da ƴaƴanta, ni ne kawai ɗangata, ni ne na biyar ake faɗan sunana daga kai, amma sauran ko sunansu ma ba a faɗa. To sai ta ce ainihin ashe wata yarinya a gidan sunanta Umma wai ta zo da ƙazuwa, shi kun san ciwon ƙazuwa, to sai tana ɗaukan jaririn tana goyawa, ita kuma tana jin kunya sai ta ƙyale, sai ƙazuwa ya kama yaro ya mutu. Na ce mama kun kashe yaro ya za a yi, ta ce to ita ba ta yi ciwo, ya za ta yi ta yi magana haka nan ta tsaya tana gani mai ƙazuwa na goya mata yari, kuma har wallahi a irin wannan dai aka yi bani labarin yadda ma haihuwanta na fari, aka ce suna tare da mai gidanta sai ta ji alamar naƙuda, shi kenan sai ta fara haka sai ce mai zaki haihuwa, sai ya gudu bai ce ma kowa komi ba, aka bar ta ita kadai ba taimakon kowa haka ta haihu. To kuma lokacin tana yar ƙarama, ko cikin ma da yawa mutane ba san tana da ciki ba, da ta haihu sai wata ita wannan umman da ya mai ƙarwa wanda ta zo da ƙarzuwa, yanzu haka tana nan muna ce mata gogo, amma ina jin haushinta saboda wannan abu. To shi kenan wannan umma ta shigo sai ta ce umma kawo min ruwa in sha, sai ta ce to sai ta ɗebo mata ruwa ta zo sai ta ga jariri, shi ne ta fita tana za a hari ta haihu, sannan aka zo aka ga ashe ma ta haihu. To kai kaga wannan irin kunyan, to inda abin ya zo ta tangarɗa ba kaga mutuwa kenan ba, sai dai a so a sami gawa. To sai yake cewa to kunya dai yana da kyau, amma da Allah ya riƙa kunyan dai kar kunya ya cika tsanani, in ya cika tsanani a irin wannan kamar a ce yaro ainihin ko da ma mai zai faru san uwa ba za ta ci kun ba, sai dai ko ya halaka, ba ta iya cewa ga ai hankali, sai a ce ba ki da kunya, yaron naki ke cewa kuna da shi. To yanzu ya kamata tarbiyya irin wannan na abinda muke ce ma kunya yana da kyau, amma kunya shari'a tana koyarwa, al'ada tana koyarwa, idan al'ada da shari'a suka yi karo to shari'a ke sama,
in ba su yi karo ba ana iya yin al'ada. Duk wata al'ada in dai shari'a ba ta ce kada a yi ba yana da kyau za a yi. Don haka abinda muke gani yana da kyau, hatta ma idan shari'a ta ce halas ne, idan al'ada ta ce ba kyau to ba a yi. Ba an fahimta ai. Bisa wannan koyo bisa tarbiyyar shari'a, shari'a ba ta ce haram ba ne, amma al'ada ta ce ba kyau, to an da dole mutum ya kiyaye. Kada ya ce ai ba shari'a ba hana ba, ai ba an shari'a ba hana ba, amma al'ada ana ganin mai yin wannan ba mutumin kirki ba ne, dole ka kiyaye. Allah misali in kuka lura a wajen sallah, me aka ce al'auren namiji? Aƙalla a nan an saba da maliki an ce tsakanin cibi zuwa gwiwa ne, ko? To shikenan shari'a ta ce in mutum ya rufe cibinsa zuwa gwiwansa shikenan ya rufe al'aurarsa. To yana nufin yanzu kamar a zauna ana za a yi sallah sai ana jiran liman ya fito sai a ga ya ɗaura zani ya rufe cibi zuwa gwiwa, ya ka gani mala? Ba sai dan nawa Abuja ba. Za a ce subhanallah liman ya sami taɓin kwakwalwa ya fito da zani, ya ce to ai an ce a rufe cibi ne ba na rufe ba. To sai mu ce masa a'a, akwai in ka dinga ta yi karatu za ka ga cewa akwai rigan da aka ce liman ya sa. Lazim ne ma aka ce dole ya sa a baya yamaniya, lokacin don mutanen Yaman su suka zo irin nau'in a baya din sai a ce lalle ya sa, lazim ne ya sa riga irin na mutunci na muhallin da yake, ya kuma sa a baya ya sa rawani ya riƙe sanda, lazim ne ya wannan. To kaga ba sai ya ce ai shari'a ta ce a rufe nan ne sai ya rufe nan ba. Abin dole ne wato idan ya zama al'adar mutane suna ganin wannan abu ba yi da kyau, to ko da shari'a ta halasta to dole ka kiyaye. Sai dai in shari'a ta ce wannan haram ne, to sai al'ada ta ce yana da kyau, to wannan ne fa ba zai yi. Idan shari'a ta ce haramun ne to ba, ko al'ada ta ce yana da kyau to ba yi da kyau. Tunda mun san shari'a Allah ne yake yi, kuma in duk abin da ka ji ya ce a bari to ba yi da kyau. Saboda haka iyaye ku gane cewa yara amana ne, a ku kiyaye da tarbiyyan yaran ne, a killace su ne, a koya musu kyakkyawan tarbiyya. Kai yaro makaranta kawai bai wadatar ba, amma lazim ne a kai shi makaranta, sai kuma duk mafi yawan lokaci yana tare da iyaye ne a gida, to a gida ma dole a kiyaye da tarbiyya. Tarbiyyan nan kuma a yi masa da koya masa addini, sannan kuma har wallahi su kuma yara kullun nukan ta nanata mana, yara ku gane ainihin ku yi biyayya ga iyaye, iyayenku sun fi ku wayo. Kasan da yaro dan zamani yana ganin kamar ya fi babansa wayo, to shi ma babanka da yaro ne, saboda haka irin abin da kake yin nan dama ya yi, saboda haka yanzu ya fi ka sanin irin wannan abin da kake, saboda haka in ka ji ya ce ka yi kaza ya san wannan kazan yana alheri ne gare ka, ba yadda za a yi babanka ya so maka mummunan abu. Saboda haka a saurari iyaye, a bi iyaye, a yi radabi ga iyaye, a yi biyayya ga iyaye. Sannan kuma mu gane ainihin Allah ta'ala in ya aje ni'imansa a wuri, to shi ya san dalilin sa ya aje ni'imansa a wuri. Kuma lalle wanda Allah ta'ala ya fifita fa ya fa fifita. Nake cewa gabbar in an fa ana batun addini ne, to ba fa latani fa uba ne. Tunda yake addini nan fa shi ya kawo shi. To kuma a faɗin Amirul Mu'minin Ali bin Abi Talib alayhi salam yake cewa yace ba a kwatanta iyalan gidan annabi da wasu, ba a daidaita waɗanda ni'ima ta zo ta wajensu da kuma wanda ni'iman ta je gare su. Wato wani ne kai ne wani ya baka wata daraja, ya maka wani ni'ima, sai kuma da kai da shi ku daidai a ni'ima, har abada ya fi ka, tunda ta wajenka ne. Allah misali har abada maliminka maliminka ne, saboda mene? Shi ya koyar da kai, ko ka zama malam shi ne malamin, ko mun girman malam ta kan da bai koyar da kai ba, shi ne eh Allah ba shi ya zama shi ya koya maka alu an baki buɗe waza, da ba din shi ya koya maka ba da baka zama malam ba, saboda haka shi malam ne, ba a cewa malami na ada, malam malam ne har abada. To haka uba, duk iyaye ta duk wata ni'ima da ka samu albarkacin iyayenka, saboda ta wannan ne abin ya gangaro. To duk wata ni'ima da muka samu na wannan addinin albarkacin annabi, saboda haka ba za a wuce annabi ba, to kuma albarkacin gidan su annabi ne, saboda haka ba wani gida da zai taso ya buge gidan annabi har abada. Don haka kuma to tunda addini ko anan tun daga ƙuryen yamma na Afirka ta yamma, Senegal, Mauritania, ka buga har Habasha da Sudan a gabas, Bafulata ne ya daɗi. In ka je Sudan ba su shakku, hatta Ethiopia ba su da shakku, daga nan ne addinin yaje musu. To ba yadda za a yi ku a wannan muhalli a ce wani ya zo da Borno yanan sai ce hadda Borno fa, Bafulata ne ya kai. Har Borno Bafulata ne ya kai addini. Eh haka ne. Saboda haka ba zai yi wani ya zo ya koya maka addini sai ka zo kuma ka ce ka wuce shi ba. Mai yana nan a maliminka. Amma fa na faɗi wani abu. Ku gane wannan darajan ba jini ne ba. Daraja ce na aiki. Kada mutum ya ce tunda shi Bafulata ne an gama shi ba bane. Sai ya yi halin manya. In bai halin manyan ba, in bai riƙe adi, saboda wani amana cewa daidai wannan lokaci da muke samu wannan irin hali da muka shiga, ba fa abin da zai kankaro mu sai riƙo da addini. Addinin nan da ya kankaro iyayenmu na farko, ya sa ainihin su suka haskaka wannan al'umma, ya fidda gwarzo cikinmu, Shehu Usmanu Danfodio da almajiransa da suka yaɗa wannan addini, wanda albarkacinsa duk ake ci. Wanda yanzu sai waɗansu sai cin albarkacin a duniyance suke yi, a buga musu ganga a ce musu jikokin suwa ne, amma ba aikin suwa ne. To yanzu lokaci, yanzu an shiga wani mawayacin hali. Yanzu ko kai ɗan wane ne, yanzu ƴaƴan arna ne manya, ba su fi tsari a tsaye. Duk lalacewa ma kai, wani lalacewa in ya zo ma ɗan adam saka sha mamaki. Wancan zaɓen da aka yi, mun tafi gaban mun je maulidi, wata maulidi ne ko mun je maulidi a Kaduna. To a kan hanya muna ma ta wuce 'yan siyasa wai za su je taron tsaye da ɗan takarar gwamna. To a ciki ana cikin tafiyan, wasu suna cewa Kaduna sai mai fitsari a tsaye, wasu na Kaduna sai arne, wasu na sai mai sallah, sai ce ƙaryanku sai mai fitsari a tsaye tsakaninsu. Wanda za ka sha mamaki wannan irin lalacewa. Sai a suna cikin wannan tsakanin masu cewa sai mai sallah da masu cewa sai mai fitsari tsaye, sai suka yi karo gwaram wajen mutum 30 da wanda suka mutu, suka yi shahada. Fi sabili mai fitsari a tsaye. Kai wannan mai munin shahada irin wannan. Lalacewa inda ya zama wannan al'umma, wai musulmi ne yake faɗin wannan magana. Wai shi jihansu sai marasa nan, wai shi jihansu sai wanda yake fitsari a tsaye, wai shi jihansu sai an. To kuma an yi ma wanda ya wuce wannan a Sokoto birnin Shehu kirari sosai, ba kunya ba tsoro. Ana cewa Sokoto sai ɗan luwaɗi a kamfen ɗin zaɓe sosai, ana cewa Sokoto sai ɗan luwaɗi, kuma ɗan luwaɗi ya ci zaɓe. Wanda ya zo taya murna sai a ce to shiga nan ɗakin a yi da kai. Aka samu su suna ta duba, ka ce sai ɗalwa da shiga nan. To wannan irin lalacewa, wannan irin lalacewa, ina za mu je da waɗannan? To ba abin da ya rage mana yanzu illa komawa ga addinin mu. Alhamdulillahi, kamar yadda wasu ka yayyaba ganin cewa yanzu alhamdulillah za mu ga cewa nan gaba ɗinmu ba mummuna ba ne. Mun san muna mawayacin hali yanzu, amma nan gaba kyakkyawa ne. Tun daga alami nan, ga yara nan ana ganin suna ɗagowa da kyakkyawan tarbiyya, sun koma ma addini. To insha Allah mun san nan gaba zai fi yanzu. Alaman farfaɗowar addini shi ne ka ga yara na yi. In ka ga dattawa kawai ke yi, ka ga yana mutuwa ke. Amma in ka ga yara na yi kuma, to kaga abu yana farfaɗowa kenan. To yanzu muna ganin cewa nan gaba insha Allahu al'azim wa'innan yara da kuke gani insha Allahu su ne gwarazanmu. Allah ya sa muku albarka, ya albarkace ku, ya sa ku ne manyan gobe insha Allahu al'azim, ya zama kuma da ku ne magadan Shehu Usman Danfodio, ya zama ku ne za ku dawo da martaban wannan addini kamar yadda Shehu da almajiran suka dawo da shi. Allah ya maimaita mana, ya nuna mana na baɗi da masu shekaru ma masu zuwa insha Allah. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi tahirin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Alhamdulillah, Allah Ta'ala ya saka da alkhairi. A insha Allah a gurguje da lokaci ya nisa zamu buƙaci Malam Abdulhamid Bello ya jawabin godiya insha Allah. Malam Abdulhamid Bello.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الحمد لله متوفر اتوكي الله اتوكي نولاد الله مو البركة جواكو مفتي انهادو emeta modibo men mala ibrahim zakzaki habizahullah emeta modibo sheikh lazare moreni daga hech kenya wardo daga leddi niger allah taala horumo jam emeta arden fulani fulani en be wari wari der hawtirde men hado allah hori be jam emeta bibbe men fukarabe e komoy mo wari haado fu Allah horu komoy jam Allah tabitini en der dina Islam Allah hokku en jam e sabbungo Allah ta'ala horu komoy sare jam insha Allah to do je wakere fulbe kenan insha Allah muna matukar godiya ga dukkan waɗanda muka gayyata Allah subhanahu wataala ya maida kowa gida lafiya waɗanda ƴan uwanmu da ba sa jin fullanci wasu sun yi da fullanci wasu kuma sun yi da Hausa Allah subhanahu wataala ya bada lada ya maida kowa gida lafiya kuma muna fatan duk da dai bana kamar yadda su malam suka faɗan samu matsayi muna fatan shekara mai zuwa kowa da kowa kuma za a yi kokarin a halarci wannan taro ga ƴan uwan mu Fulani musamman ma ɗaliban makaranta Allah subhanahu wataala ya maida kowa gida lafiya rawar da suka taka Allah ya saka da alkhairi kuma kiran da su malam suka yi Allah ta'ala ya sa mu je mu ɗabbaka Allah ta'ala ya ba mu ikon ɗabbaka waɗannan abubuwan da su malam suke kiran mu a kai na kamar abin da shehu ɗan fodi yake cewa mu yi kiwo ndure jange ne ndure jange reme sure gama ji sure iyalin wanda musamman ma wannan karo mun ga har da ainihin iyayenmu mata waɗanda ba su da hijabi sun zo kuma muna fatan Allah subhanahu wataala ya saka musu da alkhairi Allah ya maida kowa gida lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Thank you. Fatima Tahira diyar malam Abdul Hamid dan Fulani Abdul Hamid bello ma dan Fulani amma dai wannan Abdul Hamid din to insha Allah wanda zai aure ta shine wane
Sidi Mustafa
to ina wannan malam malam Abara shine zai zama wakilin ita Fatima Tahira shi zai bada aure to wane zai karba wa Sidi Mustafa ina waliyan Sidi Mustafa kai ne zaka karba to kai ya zo na Muhammad Sanusi to insha Allah ga malam Abba Abare na san an riga an gama komi da ma har an yanka sadaki har an biya 200,000 ne kawai ko ko miliyan ne wani gina kila an biya 200,000 saura 800,000 kenan ba a biya sauran daga bayan kenan to insha Allah yanzu dai kai za mu zaka roƙi malam Muhammad Abare ka ce ku ne kuka ga abin arziki a gidan su kuma kuke son in an yarda a auren da Fatima Zahira ga Sidi Mustapha in ya yarda amma dai zai insha Allah ba wannan sara Allah dai ka roka ne ka roka ko waye ce ko da furatin ji zaka roka to insha Allah to bismillah ga mai ka sa kusa da bakin ka Fatima Tahira
Fatima Abdul Hamid Angani Sidi Mustapha Fatima Tahira Edon Sadaki
to me kace kai kace kai da ka daura ne
na auren ba
to shike
Sidi Mustapha da Fatima Tahira a sarai
ai ba sai ka bar ka auren musu to yanzu kai kace ka karba
ni Muhammad Sanusi Abdullahi Sidi Mustapha Abdullahi Fatima Abdullahi
to insha Allah to insha Allah yanzu insha Allah ka roka kuma an baka insha Allah yanzu an daura aure yanzu za mu yi addu'a ne insha Allah akwai goro za a rarraba ko yanzu za mu yi addu'a ga wayannan ma'aura biyu mu salati goma goma ga annabi sallallahu alaihi wasallam Allah muna roƙonka ya Rabbi Allah ka sa wannan aure da muka kulla ya zama alkhairi muka kulla ba sharri Allah muna roƙonka duk abin da zai shigo ya bata Allah ka kawar da shi Allah muna roƙonka duk abin da zai shigo ya gyara Allah ka kawo shi Allah ka sa soyayya a tsakanin su ka sa albarka a auren su ka azurta su da zuri'a tayyiba na garagaru masu koda addinin musulunci Allah masarki ka taimake su kyakkyawan taimako ka yarwata da yarwan arziki da zama lafiya da kuma lafiyan jiki da duk abin da ake bukata don rayuwa kuma ka sa sila ne na samun tsiransu gobe kiyama. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم ربنا وارحمنا وثبت اقدامنا وثبت ابدتنا واصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات الى النور واجعلنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في اسماعنا وابصارنا وقلوبنا وازواجنا وذرياتنا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وان شاء الله ينزو ادعاء اولي مكيفو سي ادعاء اكو من ابو كافر ادعاء رفيوا اكو هنا ابو راي شي كان ينزو دما مكا تاشي نن زامو تشي ابينشي تكون سكاتون متاشي واسي زما راك ان شاء الله mun dama mun yi addu'ar aure yanzu kuma za mu yi addu'an rufe taro insha Allah Allah muna roƙonka ya Rabbi ka sa wannan taro namu taro ne mai albarka Allah ka sa taro ne wanda ka sa masa albarka Allah mun sarki ka sa watsa mu ya sa watsa mu da kai marhama Allah ka maida kowa gida lafiya Allah mun sarki muna roƙonka ka kyauta da tarbiyyar yayanmu ka sa kunya a matanmu ka sa tausayi a manyanmu Allah mun sarki muna roƙonka duk masu nufin mu da sharri Allah ka maida masu da sharrorin su akan kawo kansu Allah ka kiyaye mu da kiyayewanka ka taimake mu da taimakonka ka kare mu da kariyanka abubuwan da ke faruwa ga al'umman Fulani a wurare daban-daban na hujumi da ake kai musu yanzu ma naji an ce mana ga ƴan wajajen Kunto sun aiko da Allah taimaka da addu'a ana taimaka mu kai musu harare a wannan wuri da wajajen Zamfara da wurare daban-daban muna roƙon Allah ta'ala Allah mu nasiri masu fuskanto da waɗannan bala'o'i Allah ka fuskanto musu da manya-manyan bala'o'i ka shagaltar da su da waɗansu bala'o'i a jikunansu da dukiyoyinsu da komai nasu ya shagaltar da su gaban mu Allah mu saki kare mu da kariyar a tafiyan mu da zaman zaman mu da ko ina muke ya rabbal alamin. Allah mu saki muna roƙonka ka dawo mana da addinin mu kaman yadda ka dawo da shi a lokacin kakannin mu. Allah mu saki ka sa mu kuma zama da mu ne zakai amfani wajen dawo da wannan addini. Allah mu saki ka sa mu zama jagorori ga aikin alkhairi. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وعليه وغيبة إمامنا وتظاهر أعضائنا وكثرة عددهم وقلة عددنا وتظاهر الزمان علينا ووقوع الفتن بنا وصلى اللهم على محمد وآله وعنا على ذلك بفتح منك تعجل ونصر تعز وسلطان حق تظهر ورحمة منك تجللناها وعافية منك تلبسناها برحمتك يا رحم الرحمن. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله وغيبة إمامنا وتظاهر أعدائنا وكثرة عددهم وقلة عددنا وتظاهر الزمان علينا ووقوع الفتن بنا فصل اللهم على محمد وعلي وعنا على ذلك بفتح منك تؤجل وبدر تكشف وذنب تكفر وسلطان حق تظهر وبرحمة منك تجللناها وعافية منك تلبسناها برحمتك أرحم الراحمين. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم ما أنكرنا من الحق فعرفنا وما عرفتنا منه فحملنا وما جهلناه فعلمنا وما قصرنا عنه فبلغنا وهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك فإنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
Yeah.